Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na yau Litinin 17 ga watan Afrilu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Jam'iyyar mai mulkin Turkiya ta yi ikirarin yin nasara a zaben raba gardama na ƙara ma shugaba Recep Tayyip Erdogan dimbin iko. Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya jaddada ƙarfin ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu. Sannan jiya Lahadi, Kirista a faɗin duniya sun yi bukukuwan Easter, ranar da suka yi imanin cewa Yesu Almasihu ya tashi daga mutuwa.
Kanin labaran kenan. Hukumar 'yan sanda a jamhuriyar Niger ta dakatar da waɗansu jami'anta da aka nuna a hoton bidiyo suna azabtar da wani ɗalibi.
Wannan aikin asha ne, aiki ne da bai kamata ba, kuma aiki ne ba ta cikin ƙa'ida aikin 'yan sanda na Niger.
Mahalarta wani taron wanzo da zaman lafiya da aka gudana a nan Amurka sun bayyana dalilan rikicin ƙabilanci da na addini da ake yawan fuskanta a arewacin Najeriya.
Akwai maganan addini da mutane in ba su je makaranta ba, duk abin da aka faɗa musu suna ɗauka.
Za ku kuma ji shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfahmed, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jam'iyyar mai mulkin Turkiya ta yi ikirarin yin nasara a zaben raba gardama na ƙara ma shugaba Recep Tayyip Erdogan dimbin iko, bisa ga sanarwar da hukumomi suka yi da daren jiya Lahadi. Bayan ƙiraya kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, kafar labaran gwamnatin Turkiya ta ce sama da kashi 51 cikin 100 ne suka amince, a yayin da kuma kashi 49 cikin 100 suka ƙi amincewa. Daga bisani, shugaban hukumar zaben Turkiya ya tabbatar da sahihancin waɗannan alƙalmomin, sannan ya ce za a fitar da sakamako a hukumance cikin kwanaki 12 masu zuwa. Erdogan ya gaya ma magoya bayansa da ke cike da murna a harabar gidansa na shugaban ƙasa da ke birnin Istanbul cewa ɓangaren masu amincewa sun samu ko ya sami ƙuri'u wajen miliyan 25, wanda ya ɗara na masu ƙin amincewa da wajen miliyan 1,300. Ya kuma ce wannan ƙuri'ar ta kawo ƙarshen katsalandan ɗin da sojoji suka shafe shekaru gumai suna yi a harkar shugabancin ƙasar. A karo na farko a tarihin wannan jamhuriya, za mu canza tsarin shugabanci ta hanyar siyasa mai la'akari da irin wato ra'ayin jama'a, a cewarsa a takaitaccen jawabin da ya yi. Wannan ƙuri'a ta amincewa tana nufin kenan tasirin majalisar dokokin Turkiya zai ragu matuƙa. Za a yi watsi da mukamin firaminista, kuma shugaban ƙasa ne zai riƙa naɗa ministoci kai tsaye, kuma shi ne wato za su riƙa wato sauraronsa kai tsaye. Haka zalika, shugaban ƙasar ne zai riƙa fasalta kasafin kuɗin ƙasar.
Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya jaddada ƙarfin ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu ƴan sa'o'i bayan cikas na baya-bayanan da Koriya ta Arewa ta samu a gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi. Wannan mawuyacin lokaci ne, to amma ƙawancen nan mai ɗimbin tarihi na Amurka da mutanen Koriya ta Kudu masu ƙarfin hali bai taɓa yin ƙarfi ba irin wannan, a cewar Pence a birnin Seoul a yayin wata liyafacin abinci da 'yan uwan sojojin Amurka da ke Koriya ta Kudu. Wannan matakala ta safiyar yau ɗin nan da Koriya ta Arewa ta yi shi ne na baya-bayan nan na al'amuran da ke tunatar da mu irin haɗarin da kowanne mu ke fuskanta kulla yomi a ƙoƙarin kare 'yancin mutanen Koriya ta Kudu da kuma kare Amurka a wannan ɓangare na duniya, a cewar Pence. Tun da farko a jiya Lahadi, sai da mataimakin shugaban ƙasa ya halarci addu'ar majami'a na bikin Easter tare da sojojin, a cewar kafar labarai ta Associated Press. Manufar wannan ziyara ta farko da Pence ya kai a Koriya ta Kudu ita ce ya bayyana ma shugabannin Japan, Indonesia da Australia da kuma Korea ta Arewa wani sabon salo mai suna matukar matsin lamba da kuma tattaunawa da zuma ƙara matsa ma gwamnatin Korea ta Arewa lamba.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi, Kirista a faɗin duniya sun yi bukukuwan Isa, ranar da suka yi imanin cewa Yesu Almasihu ya tashi daga mutuwa. Ita ce rana mafi tsarki a kalendar Kirista. Dubban mabiya addinin Kirista sun jure ma tsananin matakan tsaro a wuraren duba ababen hawa don su samu wurin tsayawa a dandalin St. Peter's, inda Papa Roma zai gudanar da harkokin ibada na ranar Ista da kuma jawabinsa na shekara-shekara, wanda ake kira Urbi e Urbi, wato zuwa ga birni kuma zuwa ga duniya baki ɗaya. Papa Roma Francis ya Allah wadai da yadda ake wulakanta ƴan gudun hijira da matalauta da kuma tsiraru, ya ce suna ji suna gani ake wato abin da ya kira gicce musu mutunci kulle yomin ta wajen rashin adalci da fatsara. Papa Roma ya yi addu’ar samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya, kama daga ƙasa mai tsarki zuwa Iraki da Yemen. Ya ce yana fatan miƙa kansa hadaya da Yesu ya yi zai zama darasi ga shugabannin duniya ta yadda za su jaddada ƙoƙarin da ake na kawo salama da kwanciyar hankali ga mutanen Siriya, waɗanda yaƙi ya galabaitar suke kuma ci gaba da ganin masifa da mutuwa.
Amurka na kira ga ƙasashen yankuna daban-daban ciki har da Rasha da Pakistan da kar su goyi bayan 'yan ƙungiyar Taliban a ƙoƙarin su na ci gaba da tsawaita da daɗaɗɗen yaƙin nan na Afghanistan. Mai baiwa ƙasa Amurka shawara kan tsaro Manchester shi ne ya yi wannan kiran yau, wato jiya Lahadi, bayan tattaunawarsa da shugabannin Afghanistan a ziyararsa ta farko zuwa Kabul tun bayan da ya kama aiki. Jami'an gwamnati sun ce tattaunawar ta ta'allaka ne kan batutuwan tsaro na bai ɗaya da yaƙi da ta'addanci na wannan ɓangaren da kuma ƙarfafa sojojin Afghanistan na musamman da sauran jami'an tsaro. McMaster ya gaya ma wata kafar labarai ta yankin mai suna Tolo News cewa dole ne a murƙushe 'yan Taliban ɗin da suka ƙi shiga tattaunawar da gwamnati ta shirya na zaman lafiya. Ya ce Amurka ta himmantu ga ƙarfafa sojojin Afghanistan da zumar ganin an cimma manufa.
Wata kotun Masar ta sallami wata ba Amurka 'yar asalin Masar ɗin tare da wasu mutane bakwai bayan kasancewa a ɗaure na kusan tsawon shekaru uku saboda zargin safarar mutane ta wajen amfani da wata ƙungiyarta mai da'awar taimakon yara da ke kan titin Al-Qahira. Babbar wadda ake tuhumar wato Aya Hijazi da mijinta da kuma wasu mutane shida sun kasance cikin fursuna tun daga watan Mayun shekara 2014, lokacin da 'yan sanda a birnin Al-Qahira suka kai samami kan gidauniyar ba tare da wata takardar sammaci ba, suka ɓace ƙananan kwamfutoci da sauran na'urori.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To malam labarin mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda hukumar 'yan sanda ta dakatar da waɗansu jami'anta daga aiki bayan fitar da wani hoton bidiyo da ya nuna su suna azabtawa wani ɗalibi da suka kama yayin zanga-zanga da aka yi mako guda da ya shige a birnin Yamai. Ana gani ɗaukar wannan matakin a matsayin share fage a ƙoƙarin gano masababin mutuwar wani ɗalibi a lokacin wannan tarzoma. Ga wakilin Musulmin Muni Barma da ci gaban rahoton.
Wannan sautin wata bidiyo ce da ke yawo a shafukan sada zumunta, inda ake ganin wasu 'yan sanda sun sanya wani ɗalibi tsaka suna dukansa tare da tilasta masa faɗin wasu kalaman tozartar da ƙungiyar ɗalibai ta USN. Bisa la'akari da yadda jama'a ke nuna jin takaici game da wannan al'amari mai matukar so su rai, ya sa hukumar 'yan sanda gudanar da binciken da ya bata damar gano waɗanda suka aikata wannan ta'asa. In ji kakakin hukumar 'yan sanda mai nasara Adili Toro a taron manema labaran da ya kira.
wannan aikin asha ne, aiki ne wanda bai kamata ba, kuma aiki ne ba ta cikin ƙa'ida aikin 'yan sanda na Niger.
Kamar mai menene suka yi masa, watakila mai sauraro zai so ya san ko ya ji menene suka yi masa.
To, wadda an gudo su, yana cikin mota don ka an gudo suna bugun shi, don ka abu wannan bai kamata ba ko kaɗan, don ka waɗannan mutane mun nemo su cikin gaugawa, kuma mun same su mun ɗora hannu saman su, a yanzu haka zancen da nake muku suna can ana tsare da su.
Suna ne?
‘Yan sanda mutum uku ne.
Yanzu kenan za a gurfanar da su ne gaban kotu ko kuwa za a tuɓe su ne?
To, yanzu kun san muna da service namu wanda kuma Inspection General de Service de Securite, suna can cikin hannunsu, su za su san yanzu abun da ya kamata a yi da su.
Watakila wasu za su cewa kamar umarni ne aka ba su.
Babu zancen umarni cikin wannan abu da sun ka aikata, kun gane, fiske yau in mun diba mun gani muna cikin ƙarni 21. Na yi imani da cikin manyanmu babu wanda zai iya bada wayannan umarni.
Akwai wani bincike da kuka kaddamar domin tantance zahirin abin da ya faru game da rasuwar ɗalibin nan Mala Bagale?
Ana bincike a san me ya faru ranan nan cikin wani condition wannan ɗalibin ya rasu.
Rasuwar ɗalibin jami'ar Yamai Mala Bagale a yayin wannan zanga-zanga wani abu ne da ke ci gaba da haddasa ja-in-ja tsakanin ƙungiyar ɗalibai da hukumomi. Yayin da gwamnati ke cewa daga saman gini ya faɗo ya ji rauni, har sai da jami'an tsaro suka taimaka masa zuwa asibiti inda rai ya halinsa, su kuwa ɗalibai na zargin jami'an tsaro da laifin bindige shi da tiya gas a ka. Lamarin da ya sa likitoci a babbar asibiti suka ƙuduri aniyar gudanar da bincike a likitance domin tantance zahirin dalilin rasuwarsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, ƙungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki sun gudanar da wani taron ƙarawa juna sani na mako guda a nan jihar Maryland da nufin wanzar da zaman lafiya da samun fahimtar juna tsakanin ƙabilu da kuma addinai daban-daban na arewacin Najeriya. Mr. John da Juliana Bungom, 'yan asalin kudancin Kaduna ne waɗanda suke aikin tallafawa gajiyayyu. Na fara da tambayar mai gida John abin da yake kawo rashin fahimtar juna da ya yi sanadiyar tashe-tashen hankali da ake fuskanta a kudancin Kaduna su, sai ya bayyana cewa.
To, akwai abubuwa da yawa da suke sa ana wannan tashe-tashen hankalin. Na ɗaya, mutane suna yunwa da yawa a Najeriya. Na biyu kuma, mutane da yawa, samari da 'yan mata masu ƙarfi ba su je makaranta ba. Da na uku, akwai maganan addini da mutane in ba su je makaranta ba, duk abin da aka faɗa musu suna ɗauka. An ka samu ɗan tashin hankali guda a wuri, sai ka ji wasu sun tashi suna magana, suna watsa da magana wadda tana kara tasir da hankali, sai ka ji ana faɗa ko'ina. Cikin jihar Kaduna, ana nan ana tashin hankali, musamman a sauran Kaduna. A kwanan nan dai wayannan matsalolin sun dan rugu, amma dai har yanzu ana rashin jituwa.
To, Madam Juliana, ba a jihar Kaduna kadai ba, a Najeriya akwai kungiyoyi da dama da aka kafa na haɗin kan addinai daban-daban da nufin ganin cewa an samu maslaha, an kuma samu fahimtar juna domin ganin an zauna lafiya. Kina ganin kwalliya na biyan kuɗin sabulu da waɗannan ƙungiyoyin?
To, ƙungiyoyin nan dai a kullum ana samun su, kuma sababbi ma suna nan, suna registering, suna shiga unguwanni cikin jama'a da suke victims ɗin waɗannan matsalolin. Amma ni ana wara a yin, tunda duk da wanda ƙungiyoyin dai wurare daban-daban kuma da yawa a kullum dai suna zama victims. Ni gani nake cewa ƙungiyoyin nan suna kama waɗannan matsaloli daga reshe ne ba daga tushensa ba. Domin aka bi daga rushe ana iya gane menene ainihin matsalan nan da ke tasowa tsakanin mutane. Don zaman nan da ake zama tuntuni ana nan tare shekaru da dama. So, me ke kawo matsala yanzu da ba a samun jituwa, in spite ƙungiyoyin nan da ake samu kullum suna shiga cikin mu a ga cewa ko wannan matsala da ke tsakanin mutane zai ragu, amma mu ba mu ga saukin sa ba. In ya sauki kwana biyu ne sai a taso kuma. To, ni a gani na shine ya kai inda za a koma a duba me tushen wannan matsalan, daga ina ya fito, me ainihin dalilinsa, me za a iya yi a ga cewa an haɗa mutanen nan, an zauna a tebur ɗaya, an gane me yake matsalar ta, sannan a san ina za a kamu a gane a gyara wannan matsala.
Kuwa a nashi bayanin Barista John Tsok da ya halarci taron daga jihar Plateau ya yi tsokaci ne kan batun cika shekaru uku da sace 'yan matan Chibok.
Duk iyakacin iyaye dai, in an doka maka ɗa ko ya zai zama maka da damuwa, ba wai mutuwa ita yaron ya yi ba. Ita gwamnati ta yanzu dai ta yi kokari, har yanzu dai akwai aiki a gaba. Yanzu idon 'yan Najeriya dai a kan gwamnati ne, domin ba wanda zai iya kubutar da wannan 'yan matan sai dai ko gwamnati. To yanzu ana jiran a ji ko yau ne, ko gobe ne, ko jibi ne, ko sati mai zuwa, ko wata mai zuwa, a ji ko an dawo da wa'innan 'yan matan. Abin damuwa ne. An gode ma gwamnati da sojojin da sun yi kokari aka kwace wa'innan 'yan matan. An rokon Najeriya yanzu, duk iyakacin Najeriya, dan Najeriya dai a ga an dawo da 'yan matan nan.
To banda waɗannan 'yan matan sakandaren Chibok 276 nan da ƙungiyar Boko Haram ta sace, kafin wannan lokacin bayanai na nuni da cewa ƙungiyar tana ɗauki ɗaiɗai sace-sacen mutane, bayansu kuma an saci ɗaruruwa, bayanai suka nuna haka. Ya ne kake gani za a iya taimakon rayuwar waɗannan mutane har su iya zama ba tare da wannan ya zama wani tabo a rayuwarsu ba?
To sace-sacen nan ya zama kamar guguwa ne a Najeriya yanzu nan. Tun kafin ma na yanci bakin nan wannan abin ya kan faru. A galibi dai ina ganin wato abin da ya zo ya kawo duk wannan rigingimun, a turance zan ce wato rashin gwamnati, rashin aminci daga 'yan siyasan da suke gwamnati, wato rashin good governance. Inda a ce akwai good governance in place, ina ganin ba za a samu wa'innan matsalolin yanda ake samu a yanzu ba. And good governance yana nuna cewa gwamnati tana lura da jama'a, damu'o'in da jama'a suna fuskanta gwamnati tana biyan masu bukatun nan. Damuwar ita ce manyan wanda suna kan gwamnati, ko na da ne, ko na yanzu ne, duka suna zuwa kasashen waje, kamar yadda mun gani a nan. Komi na tafiya a nan, gwamnati tana nan tana aiki. In sun zo sun gani bukata shine cewa in sun dawo Najeriya a yi alheri a shugabancin da ake yi, amma ba ma ganin wa'innan. To ba mu sani ba, wanda suna gwamnati yanzu suna ba mu alkawari cewa za su yi gyare-gyare a tattalin arziki, a ta fannin siyasa da komi da komi. A gani na cewa in dai an yi gyare-gyare, an gyara wa'innan wuraren, wa'innan matsalolin nan da rigingimun nan da sukan tashi za su ragu.
Barista John Tsok, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma a nan Washington na cewa karfe 1:18 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau filin ciki da gaskiya zai ɗauko batu ne na 'ya'yan marigayi Alhaji Kaila Galade Mankwarko a ƙaramar hukumar Gwaram da ke jihar Jigawa, waɗanda tun kafin rasuwar mahaifinsu wata rana suka wayi gari, suka ga an rushe gidan da mahaifin nasu yake ginawa a cikin garin Gwaram. Babu wanda ya tuntuɓe su a kan cewar za a rushe wannan ginin, ko ma za a karɓi wurin domin yin wani amfani. Daga bisani sun gano cewar majalisar ƙaramar hukumar Gwaram ce ta rushe musu wannan gida na mahaifinsu da wasu gine-gine da aka fara a nan kusa da shi. Wannan ya faru tun lokacin gwamnatin Alhaji Sula Lamido, kuma tun lokacin da aka rushe wannan gidan har mahaifinsu ya zo ya rasu, har ya zuwa ran da Idris Kaila ya tako cikin ofishinmu domin aikawa da wannan saƙo ga gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa, babu wanda ya je ya ce musu uffan ko ma ci kanka game da wannan gida nasu da ƙaramar hukumar Gwaram ta Rusa.
Assalamu alaikum, sunana Idris Kaila Kwarko, karamar hukumar Gwaram ta jihar Jigawa. Na zo wannan gida mai albarka, gidan VOA, a madadin iyalan gidan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko, dangance da kokarin in miƙa wani ƙorafi na ga mai girma gwamnatin jihar Jigawa na yanzu a cikin wannan gwamnati ta sa mai albarka.
To wani ƙorafi ne wannan?
So alhamdulillah, abin da yake tafa da ni dai tun a tsohuwar gwamnati ne wani itla'i ya faru da mu. Shi marigayi mahaifinmu kenan, akwai gidan da ya gina a nan ƙaramar hukumar Gwaram. An gina gidan nan, an rufe shi, an sa ƙofofi, an sa gate, an yi ciko, amma ba a yi plaster ba, ba a yi floor ba. Allah da ikon shi, amma wayi gari wata rana, ranar Juma'a, kawai muka ga gidan nan a rushe.
Kafin mu yi nisa, shin gidan kasan Gwaram wato zan ce gari ne mai faɗin gaske, kuma akwai fili sosai da gonaki zagaye da garin?
Kwarai da gaske, ban san a lokacin suna ganin yadda gidan nan namu yake, suna ganin wannan location din shi ya dace da su je su yi wannan gina. So kawai mun wayi gari muka ga gida a rushe, mun ɗau tsawon aƙalla kwana 30, kowa sai dai ya ji ya ce ijen ya ga guri, wani ya naga guri a rushe. Babu wadda aka tuntuɓa a cikinmu, babu wadda ya sanya aka yi aka yi, daga ƙarshe ma dai ko ƙwayar kusa ɗaya ko bulo ba mu ɗauka ba, ba mu san kuma ya aka yi da gurin ba. Kawai har yau har gobe mun yi ta ƙoƙari duk yadda ya kamata mu je, mun je mu tun a tsohuwar gwamnati muke ta ƙoƙarin mu biya. A wannan gwamnatin bayan zaɓe sabuwar gwamnati mai albarka da ta zo, zuwan mai girma gwamnan jihar Jigawa ta yi na farko bayan zaɓe, a wannan lokacin mun rubuta takardar Allah da ikon shi, muna da kyawun ginin cewa ta je ofis ɗin shi.
Duk da haka, kafin dai ka yi nisa, shin wannan gwamnati da kake cewa mai albarka, kana nufin wacce gwamnatin ba ta da albarka ne a wajenka, ko kuma dai kawai ka zaɓi faɗin haka ne?
To magana ta gaskiya, mu da wacce gwamnati dai akwai zalunci a cikinta, musamman gwamnatin ƙaramar hukumar Gwaram. Saboda ya kamata a ce kafin a yi wannan rusar ɗin a tuntuɓe mu mu masaki. Idan gwamnati ƙasa nata ne, to abin da aka ɗora a saman ƙasa ai ba na gwamnati ba ne, ya kamata ta ba mu haƙƙinmu. Amma wallahi babu wadda aka tuntuɓa. Magana ta gaskiya, gwamnatin da ta wuce ba ta yi mana adalci ba. Kuma wannan gwamnatin muna da yaƙini insha Allahu ta'ala, a bisa dukkan alamun takunta da ta ɗauka, ba na haka ba ne.
Ba mu labari sosai yadda masu sauraro za su gane. A taƙaice dai, labari zuwa yanzu gida ne na mahaifinku wanda ya gina, kuma bai ba ƙauro gidan ba don ba kammala gininsa ba. Ya tsakanin gidan yake da sauran gidajen da ke cikin garin Gwaram?
So magana ta gaskiya, wannan gida a wannan gurin shi kaɗai ne ginannen gida rufaffe da aka sa ƙofofi, aka sa mishi gate da sauran wasu abubuwa, amma ba a yi plaster da floor ba.
Amma na gurin yana zagaye da gonaki ne, akwai filaye zagaye da shi, kamar sabon wato sabbin filaye ne ko sabuwar unguwa ce kenan?
Sabuwar unguwa ce. Gidan namu yana zagaye ne da sauran kango kongaye na sauran mutane, dan su ma ya shafe su, mu ne kawai namu mai su ginannen gida abin ya shafe su, amma duk sauran kongaye kango ne a gurin, ba kuma na mutum ɗaya ba. Aƙalla masu kes ɗin nan mu banda mu namu akwai mutum uku wadda abin ya shafe su, mutum uku ko zuwa mutum hudu wadda abin ya shafe su.
Lokacin da aka rusa wannan gidan, mahaifinku yana raye?
Lokacin da aka rushe gidan nan, mahaifinmu yana raye. Dan a wannan lokacin magana ta gaskiya ma abin ya motsa shi sosai, saboda lokacin da ma yana da hawan jini. Kuma magana ta gaskiya, kwanaki kaɗan bayan an rushe abin, ba a magaya masa ba, sai da abin ya ɗan ƙara ɗaukar lokaci. Ba don kuma ba, saboda muna gudun duk abin da yake da zai so sa masa rai akan irin wannan, muna gudun magaya masa a wannan lokaci. A wannan lokacin ya fi wata biyu ma kafin a gaya masa, kuma sai da hikima aka yi aka gaya masa. So a taƙaice dai, hakkin na yanzu hakki ne na marayu, ya koma hannun marayu. Magana ta gaskiya, tun kafin ya rasu mun yi iya ƙoƙari, shi ma ya iya ƙoƙarinsa, amma dai magana jiya dai, magana dai guda ɗaya ce.
Ya nuna har yanzu ba a raba gado ba, ko kuma ana jira sai an kammala wannan sannan a shigar da maganar wannan filin ko gida?
To magana ta gaskiya, sauran kayayyaki da kadiroji da ya kamata a raba gado an raba su, amma wannan gida shi ya rage. Kuma dalilin da ya sa ma ni har na zo gidan wannan, na zo wannan gida mai albarka, domin mu ana ganin sauran ƙannanmu ƙananan yara ne da mata, kuma ƙorafi yana ɗan tasowa haka, mu ana ganin mu ne za mu yi haɓasa a yanzu, tunda babu ran mai gidan wajen ganin wannan haƙƙi ya fito, sai ana ganin kamar ko ba mu damu da abun ba ne, ko muna ko in kula da abun. Wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na ci. To lallai kuwa insha Allahu ta'ala zan yi ƙoƙari na ga na garzayo cikin wannan gida na VOA mai albarka, domin a isar mana da saƙonmu ga shi mai girma gwamnan jihar Jigawa a halin da ake ciki.
Yanzu bari mu koma, zan iya cewa baya, a taƙaice, shi mahaifinku ko za ka ci na tunda dai akwai wani gida da kuke zaune a ciki, shin ko wani dalili ne yasa yake so ya gina sabon gida?
To Allah da ikon shi a gwaram je gurin zuwan shi ne, kamar yadda na gaya maka da farko, ainihin garin mu kauye mu mahaifar mu kwarkwace, amma ko da yaushe duk Juma'a duk Talata yana zuwa kasuwanni, kuma yana kokarin yayi wannan ginin ne domin gurin ya zame masa ko gurin ajiya da kuma gurin hutawarsa, saboda ba wannan gidan kadai bane, amma dai anan tsohuwar gurin wannan gidan shi kadai ne.
To takeicin dai mahaifinku mai dan kasuwa ne wanda kuma watakila yana da dan abun hannunsa?
Alhamdulillah ba laifi, rufin asiri dai daidai gwargwado Allah Ubangiji ya hore. To ka san yadda rayuwa kuma take kasancewa, yau da gobe ta fi karfin wasa. So a lokacin nan mahaifinmu dai dan kasuwa ne sosai kwarai da gaske, kuma a kwarko yake da zama, amma kusan kullum gurin wuninsa gwaram ne zuwa sauran kasuwanni.
To bari mu koma, aka wayi gari aka samu gidan da kuka gina ko gidan da mahaifin kuma riga ya gina an rushe shi, daga nan wani mataki kuka dauka?
To bayan mun ga wannan gida an rushe shi, wasu daga cikin wadda su ma abin ya shafe su masu kango a cikin sakatariyar karamar hukumar gwaram sun yi kokarin bibiyar abin tun kafin mu a gayyaci bangaren mahaifinmu makenan domin su ga hakkin nan ya fito. Allah da ikon shi wata rana ɗaya daga cikin su Alhaji Sama'ila ya fito ya shigo cikin sakatariyar karamar hukuma, sai yake tambaya akan ina aka kai batun wannan rushe mana gidaje da aka yi da kango. To a lokacin wanda yake tambaya kuma akwai file a hannun shi. Allah da ikon shi cikin file din nan akwai nama a ciki wadda aka yi estimate din abubuwa da za a bamu, wadda magana ta gaskiya ma mu wannan estimate din da aka yi ma kawai sai dai kawai mu karbe shi akan hakuri, amma babu wadda aka zo aka yi ciniki da shi ko aka tuntube shi. Iya abin da suka ga dama a wannan lokacin haka suka yanke wa kowa suka sa. A takaice dai ina mai tabbatar maka akan wannan gabar dai kusan mu asara ba muka yi, sai dai a rage mana asara akan in dai wannan expenditure din da wacce gwamnatin ta yi za a bamu asara.
Shin kuna da takarda ta gado da kuke ta mahaifinku ta tabbatar da cewa wannan filin halatacce ne naku ne?
Sosai kuwa muna da takardu, muna da shaidar mu tun daga kan takardar da aka sayi guri har ita wacce takarda da karamar hukuma ta yi rubuce-rubucen ta na hakkin da take ganin hakkin mu ne za a bamu a wannan lokaci. A takaice dai in ga maka ba a wannan lokacin ma dai file din ma batar da shi suka yi. Wannan takardar da kaga na zo maka da ita ce shaidar mu, in banda Allah Ubangiji ya sa a lokacin mun samu takardar an je an yi photocopy cikin hikima ga wanda ya dauko file din ma da hikima aka yi Allah da ikon sa yasa za ta zama mana ita ce shaida. Aka je aka yi photocopy ta, shine muke tayo da ita ce shaidar mu yanzu. Mun dogara da Allah, mun dogara da wannan takarda ita ce shaidar mu. Gashi kamar yadda na nuna maka, gashi nan karamar hukumar Gwaram Local Government Jigawa State internal memo, wannan ita ce takardar da aka yi rubuce-rubuce a cikin ta. Muna da yakini, zan kara ma bayani cewa sauran local government a wannan lokacin akwai local government din da mutum daya an biya shi naira miliyan 2, wani an biya shi miliyan 1, wani an biya shi miliyan 3, kuma akwai mai miliyan 5 ma mu mun ji an ce, amma mu ga mu hudu ne gaba ɗaya kudin nan abin da ya kama, gaba ɗaya kudin abin da ya kama bai kai miliyan 5 ba. Wadda mu tabbas muna ƙara jinjinawa cewa magana ta gaskiya abin da gwamnatin baya ta yi ba ta kyauta mana ba ta zalunce mu.
Idris Kaila Kwarko, masu sauraro a biyo mu a shirinmu na gaba domin ci gaba da jin bayanin irin ukubar da aka jefa magadan Alhaji Kaila Galadiman Kwarko a ciki da kuma abin da suke roƙon gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa ya yi musu, su da makwabtansu waɗanda su ma aka rushe musu gine-ginensu a wannan wurin. A huta lafiya.
To Allah ya nuna mana, kafin mu karkare ga tashin muhimman kanun labarai.
Jam'iyya mai mulki a Turkiya ta yi ikirarin yin nasara a zaben raba gardama na ƙara ma shugaba Recep Tayyip Erdogan ɗumbin iko. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya jaddada ƙarfin ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu. Jiya Lahadi, Kirista a faɗin duniya sun yi bukukuwan Isa, ranar da suka yi imanin cewa Yesu Almasihu ya tashi daga mutuwa.
To a gaishe ka masu saurare na, muka kammala shirye-shirye na wannan lokaci, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga babban sakataren ECOWA Professor Samuel Kunhiyop da mai ɗakin sayarwa domin auren ɗansu Babangida da amarya Saruda. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.